السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وأجارنا من النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين. يومنا يمشي الجمعة شابكوي بوطن ترى وتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نار الشكرة دمولية دريه دور أربعين دبقوي wanda ta dace da 6 ga watan 3 watan Maris kalandar albashi shekara 2026. A karo na 14 Allah ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na Juma'a na jama'a fi zalmul bid'a wa iqamati sunna. Da kenan cibiyar kungiyar ta jama'a fi zalmul bid'a wa iqamati sunna ta ƙasa reshen ƙaramar hukumar Boko a Hausa kwatar cikin garin Boko, ƙaramar hukumar Boko a jihar Benue, Nigeria, domin ɗorawa daga yadda muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi. Muna cikin tafsirin Sura ta 3 a jerin surori 28 ko da 9 da suka sauka bayan hijira, ta 3 a jerin surorin Alƙur'ani daga sama ta 89 ko 90 daidai a jerin surorin Qur'ani asalin saukar Al-Qur'ani, ita ce suratu Ali Imran. Kuma karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen tafsirin aya ta 127. Yau da izinin Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta 128. Da fata Allah ya taimake mu ya sa mu dace. Allah ya sa wannan haduwa ta mu albarka. Sai ya mane da cikin abubuwan da za mu yi farin ciki da su a rayuwarmu ta duniya da lahira. Allah ya sa ta zama wato sanadiyar ɗaukakar musulunci da musulmai. A ci gaba da karɓar taimakon marayu da ake yi. Yau matan agaji sun aiko da naira 20,000 matayen agaji. Allah ya saka da alheri. Allah ya sa mizanin kyawawan ayyuka. Akwai Aisha Hassan organizer ta ta aiko da atamfa guda 2. Allah ya saka da alheri. Amina Sharif ta aiko da naira 5,000. Wasu bayan Allah sun ba da 7,000. Akwai kuma wata 8,955 da kuma wadansu atamfofi da kayayyaki na yara da takalma da aka kawo. Allah subhanahu wataala zai ya saka da alheri. Allah ya sa mizanin kyawawan ayyuka. A ci gaba da amsa tambayoyi. Akwai tambaya da wannan yake cewa menene hukuncin wayar gari da janaba ga mai azumi, ma'ana mutum yana azumi ya samu janaba da daddare sai waye gari da ita da yi wanka ba ina hukuncin wannan babu komai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance ikan waye gari da janaba kuma janaba ba ta mafarki ba kuma yana azumi kamar yadda ya zo hadisin nan na insha Allah ya kara mata yadda kawai kokarin da za a yi shi ne a kiyaye lokacin da janaba za ta samu mutum ya tabbatar cewa ta same shi a cikin yankin dare ina fatan mun fahimta idan an zo karshen dare to a lura mutum zai ba sai kar mutum ya sadu da iyalinsa ba amma idan ya zo karshen dare ya san ba zai iya samun damar da zai gama biyan buƙatarsa da ita ba alhujjar zai ke tafiya a kura an gane ku amma kuma suna tare ne kuma sai alhujjar ke tafiya wani babu laifi ba wani abin sai waye gari yana azuminsa kuma zai wankan janaba kamar yadda aka yace ina cikin yin sahur sai aka yi kira na biyu ma'ana kiran shiga sallah ba wani abu za ka kara cin abincinka na sahur in dai duk abin da ya halatta ga mai arzi ga mutum ya yi gabanin ketowar alfijir in ka fara shi ya halatta har ka gama wannan abin ko da alfijir ya ke dan shi ne ma'anan fadar Allah hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytul asfar har alfijir din ya keto kenan ba wai wani abu da ake yi a rage minti goma ko minti sha biyar wannan duk sabanin sunna ne sabanin sunna ne ka ce bari ka rage wani lokaci saboda ka daina cin abinci saboda ke tura alfijir ko bari ka ƙara wani lokaci don ka tabbatar rana ta faɗi wannan duk sabanin sunna ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce mutane ba za su gushe cikin alkhairi ba muddin suna jinkirtar da sahur suna kuma gaggauta gobe hadisin anas akwai wadanda suka yi masa fahimta gurguwa sun tambayi an tambayi anas da kuka gama sahur da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar gwargwadon me kuka bari kuka tashi kuka tambayi sallah ki sallah sai ce gwargwadon inda za a karanta aya to sai mutane suka dauka a'a daga nan ne zuwa ketowar alfijir bayan ba haka hadisin yake cewa ba abin da yake cewa suka tashi aka tafi wajen sallah tunda annabi sallallahu alaihi wasallam idan an yi kiran sallah ba wai da an yi kiran sallah sai tashi ya kuma sallah ba ana zuwa a sanar da shi za a tada sallah saboda kake tashi ya ta yi da sallah da yawa sai Bilal ya zo ya ga mutum cewa an jama'a sun taru sannan ya tashi ya tafi aje ya sallah to shine bayan alfijir sun gama cin abinci alfijir a din nan a sahur ai alfijir ya ce to an yi kiran sallah na biyu kenan to shine tsakanin wannan lokacin da a shiga sallah shine aka bada gurgurda inda za ka karanta aya 50 kamar mi kimanin minti 10 zuwa minti 15 zuwa minti 20 to wannan ana magana daga ketowar alfijir ne zuwa sallah amma ba wai daga gama cin abincin sahur zuwa lokacin alfijir ketowar alfijir ba ba haka hadisin yake faɗa ba ina fatan mun gane da haka wannan karan ba ni ne mutane suke yi abin da aka ce da kai shine annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam mutane ba za su gushe cikin alkhairi ba muddin suna jinkirta sahur ma'ana ba su ake ka tashi ka ci abinci cikin dare sannan ka koma ka kwanta abin da ake so ka ci abinci har lokacin da ake cewa bil ashari hum yastaghfirun lokacin al-ashar menene al-ashar lokacin da dab da ketowar alfijir minti 5 minti 7 alfijir keto sallah ke so ka ci abincin sahur sai dai in ka san kai ne ce ne ka ci wancan ka ci wancan to kar ka fara daidai wannan lokacin kuma har a kira alfijir ne yake to kana ci a amma idan ka riga ka fara to ya halatta har alfijir yake to ka gama a tsanake kuma ba ce za ka bari yin gaggawa ba a kai a hankali ina fatan mun gane kai a hankali har ka gama to da haka ya kamata mutane su fahimci wannan
na da kwallon wato idan mutum yana cikin ci sai ya gidi har da duniya ke to
ne gaba da cewa in mutum yana cikin cin abincin sahur sai alfijir ya fito zai ci gaba an gane har sai ya gama kuma ya yi a hankali kada ya je garin ya yi gaggawa kuma ya je ya kware menene ake ta kilo ta jawo ba baya ta haihu saboda haka ka yi a hankali har ka gama
wato in bai fara ba alfijir
in bai fara ba yake to alfijir yake to sai ba mazantan ka fara yawwa an gane ko da ko wadansu suna tashi wai sun rufe idan sako sai sun gaba ce su bude ido to na shi gaban dauka bace wanda ba ta fitta barawo akodan suna da in za su kwanta daki kowanne haske duk wata taga sai sun sa wani abu ta fiti in ya to ko da dai rana ce ta fito in sun farka sai sun ci abin da za su ci sannan su fito waje sai ce a wallahi malam sai da na ci abinci na dauka daki na na ga duhu ban ga haske ba sai da na fito na ga ce har ma an yi sallah wannan ne irin daki ne to kaga an kara masa extra wani abu wanda zai hana a ga haske a gane ku to mu daina shiyar irin waɗannan dabaru na cin iyakar Allah mu daina yin su amma tabbas ɗakin ka haka yake ba wani abu ka ƙara wanda zai hana ka ga ketowar alfijir ko hasken wayewar gari ba ko kuma ka tashi ka tabbatar musamman kana tunanin ka makara ka tabbatar da cewa yanzu da zan ci abincin nan anya ban makara ba ka duba ka tabbatar ko ta hanyar agogo ko ta hanyar ka fito ka gani tabbas akwai waɗanda suna da wannan ɗabi'a akwai wani abokinmu ya mutu muna matasa lokacin mun balaga shi haka yake yi kawai in ya tashi shi ba zai wani buɗe idonsa ban dai da azumi ne kawai in ya tashi kawai haka zai rufe idonsa dama ga abin tsohonsa na abin nan kawai ya ɗauka ya tici sai ya gama sai kuma ya buɗe ido amma kurkura baki ma a wannan zai idonsa a rufe dama duk abin da zai ajiye dai ya ajiye kawai da ya abin da ya ɗauki ka za ya kurkura baki ya tofar kawai sa hannu ya kama cin abinci ba zai buɗe ido ba sai ya gama ci to wai ma'ana wai shi bai ga gari ya waye ko bai waye ba an gane irin wannan kuma mutum ya kan yi developing ɗabi'a tun daga yarinta sai ya zama ya girma yana yi Allah ya so to na ga mu ya kuri insha Allah wa tambaye sai mu amsa saboda mallaka kai na ma'ara mallaka bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
نعم
ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يثبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإن إنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم
نعم بارك الله فيك كما مثال بركة إذا كنا كنازية منجي ayoyi da suka yi magana da yakin Badar Allah ya faɗi dalilin da yasa ya bayar da nasara ga mu'minai saboda waɗansu da suke da mugun nufi akan musulunci da musulmai ta ɗi zuciya masu mutu da ya kafa a tsarafin min allazina kafaru aw yakhdhibuhum fa yanqalibu khayibin waɗanda aka kashe waɗannan an kashe su akan baƙin baƙar manufarsu akan musulunci waɗanda suka rayu an bar su amma an kifa kaunansu akan fuska saboda an ribace su sun zama bayi sun ba da fansa mai yawa kuma Allah ya bar su akan idonsu musulunci ya rayu ya girma ya yi rassa ya yi ƴaƴa ya kama ko'ina saboda haka ko su musulunta suna so ko su musulunta bisa dole ko su zauna ƙasƙantar ƙasƙanci da wulaƙanci waɗannan ayoyi da Allah rama ya karanta aya ta 128 da 129 Allah subhanahu wataala ya ambata su ne domin ya tabbatar wa da duniya cewa komai a hannun sai babu wanda yake da ikon yin wani abu sai abin da ya ga dama shi ne yace laysa laka min al'amri shay'un ba ka da wani abu daga cikin al'amarin nasara ba a hannunka take ba rashin nasara ba a hannunka yake ba nasara daga Allah shi ne rayayye wanda bai mutuwa shi ke kasancewa tare da wanda ya kasance tare da shi ya talafafantar da wanda ya rabu da shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake yin komai da haka sai ce laysa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim ko dai ya karbi tuba a kansu su musulunta su koma suna aiki na kwarai su waɗannan da suka yi fada da musulunci aw yu'azzibahum ko Allah ya musu azaba fa innahum zalimun su da bai azzalimai ne malamai sun faɗi dalilai masu yawa akan saukar wannan aya wasu malamai suna cewa ranar yakin Uhud ne lokacin da suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam roƙe aka sami Salim maula Abi Huzaifa ya zo ya dauki bazan sun wa manzo Allah raunin da sai da ifadi bayan sun karya masa hakoran gaba sun buga masa wata wani abin nan aka ya kafe akan shi wanda an yi kokarin a cire har sai da Abu Talha ya zo isa haƙuri cire a abin din da ƙarfin tsiya har sai da haƙurinsa shi ma ya kare saboda inda abin ya shiga kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga hali kamar daga zuba kamar ya suma dan jini ya ringa zuba tun daga kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har kafafunsa ba dai yana da ƙarfin jini ba bayan taimakon Allah to da yanzu aka jini ma sai dauke shi sai buta lokacin Salim maula Abu Huzaifa ya zo ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a magauce ya dauke shi ya rungube shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dawo hayyacinsa ya ga abin da aka yi masa sai yake cewa ya mutanen da suka yi wa annabin su irin wannan takakka wannan ta'addanci ya za su rabauta da tashin alƙiyama ya za su yi da duniya lafiya aka ce shine Allah ya saukar da wannan aya laysa laka min al-amri shay'un su rabauta ko kuma su rabauta ba hannun gari ba a hannun Allah ne in Allah ya ga dama duk wannan abin da suka kuma sai su musulunta ina ruwan Allah ba abin da ya shafi Allah da haka kar ka ga kai annabin Allah ne zababbe ne a wurin Allah dan sun yi maka wani abu ka ji cewa Allah ba zai iya yafe musu ba in suka tuba Allah sai ya in ya ga dama sai ya sa su tuba kuma ya yafe musu laysa laka min al-amri shay'un wasu malamai suka ce waɗansu mun arna ne da suka gallaza wa musulmai shi ne manzo Allah sun sallar in kwana 30 ra'il da zakwan ina yi musu mummunar addu'a sun zo sun yaudari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce sun musulunta suka pretending sun musulunta da za su ubi suka ce manzo Allah ya ba su waɗanda za su karantar da su musulunci idan kun makaranta alqur'ani guda 70 ya ba suka tafi da su suna kan hanya sun yi wajen wata rijiya gaba ɗaya suka kashe su da labari ya zo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya kwana 30 sallah 150 duk sallah sai ya yi musu addu'a Allah ya tsine musu Allah ya nesanta su gaba da al'amari da ya yi sallah ta ƙarshe ta ranar kwana 30 daidai sai Allah ya sauka masa da wannan aya laysa laka min al-amri shay'un alama da ba hannun ka yake aw yatuba Allahu alaihim ko Allah ya karbi tuba akan su aw yu'azzibam ko ya musu azaba fa innahum zalimun bayan sa ne suka kace bayan sa to ana saukar da wannan sai manzo Allah ya gane wani abu zai faru wadannan kabilar ne da zakwan da suka karbi musulunci sai suka tuba suka karbi musulunci musulunci sai yake sai suka ce sun zama katafila a gaban duk wanda yake musulunci ba zai yi ba za su taka shi kun ga yadda Allah yake aikin sa ko wadansu malamai suka ce a akwai wadansu mutane irin su Ubay bin Halaf irin su ai irin su ne manzo Allah ya ringa musu mummunar addu'a sai Allah ya saukar da wannan aya to laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'azzibahum fa innahum zalimun ko wanne ne daga ciki Allah yana so ya ce shi ke da better power shi ke yin abin da ya ga dama da aka tsakaninka da bawan Allah kai masa addu'a an gane ku da aka a musulunci aka hana la'anul mu'ayyan kar ka tsine mutum ayyananni ka ce wani Allah ya tsine masa kar ka yi saboda kafircinsa saboda ta'addancinsa saboda zaluncinsa saboda kazansa ka ce Allah ka kwato min haƙƙina a wajen wani in ne shirwa ne ka shirye shi ba da shirwa ne ka yi abin da ka ga dama da shi kar ka ce Allah ya tsine masa ina fatan mun gani bai yanzu akwai yawa daga cikin wa ahlu sunna kuma abin mamaki masu karantarwa zaka ga suna yin wadannan abubuwan la'anul muayyan a ba la'anul muayyan wannan ba dabi'a bace ta ahlu sunna baya cikin manhajin ahlu sunna la'anul muayyan duk abin da mutum yi maka ka ce Allah ya ba dai ya karba ka yafe ba kenan ko to sai dai Allah ya yi amma karka ce akan ka Allah ya yi ne ma matsalar tsinuwa jama'a abinda mutane suka kasa gane a harkar tsinuwa shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan tsinuwa in aka faɗi kalmar tsinuwa sai ta bata faduwa kasa banza in wanda ka tsinewa tsinanne ne ya tsinci tsinewa a wurin Allah ba wajen ka ba da ko wanda a yanzu abinda kake gani a halin siyasa ya tantance tsinuwa amma kuma a ilimin Allah bai tantance ba saboda zai gyara ka nan gaba kai ne baka sani ba akwai kuma wanda kai a ilimin ka bai tantance tsinuwa ba amma a ilimin Allah ya tantance tsinuwa saboda zai lalace nan gaba to da aka ce kar kai la'anul muayyan ka ware wani mutum ka ce Allah ya tsine maka ina fatan mun gane ka roki Allah in akwai haƙinka a wajensa Allah ya kwato maka haƙinka in mai shari'a ne Allah ya shirye shi in ba mai shari'a bane Allah ya abin da ya ga dama da shi to daka da annabi sallallahu alaihi wasallam irin ga wannan sai aka saukar da waɗannan ayoyi shikenan sai daina irin wannan ba saban abu bane a cikin alqur'ani laysa laka min al-amri shay'un Allah ya faɗa ma laysa alayka hudahu walakinna Allah yahdi man yasha shari'a ba hannun ka take ba shiriya a hannun Allah take Allah shike shiryar da wanda ya ga dama an gane innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai baka shiryar da wanda kake so Allah ke shiryar da wanda yake Allah ya gaya manzo Allah irin waɗannan cikin alqur'ani saboda ne musamman sai manzon Allah dama shi ya san matsayinsa mu ne yan karambani akwai tambayoyi nan da naji da ga an tambaya wai malamai suka faɗa sai nake ta mamaki a ce kana mai karantar da mutane addini amma baka san haƙƙin Allah ba baka san haƙƙin manzo Allah ba baka san jamakeshin da yake tsakanin su ba ka ringa daukar haƙƙin Allah kana baiwa manzon Allah da sunan kauna ko soyayya ko girmamawa jama'a gabanin mu zo mu amsa tambayoyin bari in ga muku wani abin nan wata ka'ida duk abin da aka ce wannan mutum yana iya yi kuma ba tawaya bane a tsagin mutumin to annabawa ma suna iya yi ina fata mun fahimta da haka annabawa suna yin rashin lafiya amma kaga kuturta har a wajen wanda yake kuturu a cikin mutane normal mutane ai tawaya ce ko to kaga annabawa ba za su kuturta ba za su yi makanta ba saboda makanta har a cikin mutane normal mutane na tawaya to annaba ba ta irin wannan amma su yi rashin lafiya da zai kai matuƙa annaba suna yi hasali akwai rashin lafiyar da Allah ya sajjala ta a cikin alqur'ani ba taɓa yin irinsa ba kuma a bayanta ba yin sake yin irinsa ba rashin lafiyar annabi ayyub alaihi salam wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani adh-dhurru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurr rashin lafiya ne kai malaman gargajiya ma yan bid'a cewa suke yi wai ko ina a jikinsa sai da tsutsa ta tibar da harshensa shi ma harshen wai saboda yana zikiri kaga jajanci ko to jajanci ma idan an ce ko ina ta cinye a jiki sai harshe to yana ina harshe mutum ne harshe in an ce ko ina a jikin mutum ya tsutsa ta cinye banda harshe har yanzu mutum yana nan babu mutum ɗaya kenan na biyu harshen nan da yake zikiri ala innal kalama lafil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fu'adi dalila ai magana ba harshe take ba a zuciya take shi harshe ta tunta magana ne to yana zuciyarsa kuma ya akai ta cinye masdarin magana amma bata cinye inda bari ba ku misali yanzu wannan lafiya da take gaban mu ba ba tara ake sa mata ba in ba tara suka mutu zata in an magana za a ji zata fitar to ya akai zuciyar ta abin nan ya tsuga ta cinye amma harshen sa yana nan saboda yana ambaton Allah bai ce cinye ba to bayan wannan kuma yanzu shi ambaton Allah kawai da harshe ake ambaton Allah goci bai ambaton Allah sujada ba ambaton Allah ba ce aqrabu ma yakunu al'abdu min rabbihi wa huwa sajid lokacin da bawa yafi kusanci zuwa ga ubangiji shine lokacin da yake sujada ya kai ta cinye goshin da yake wa Allah sujada wanda a wannan lokacin bawa yafi kusanci da ubangiji amma ta ba harshe wai kai abin da suke so idan su fadi fallan lokaci da san shi dan gargajiya shi zikiri a wajen sai ka Allah da haka ne aka ango kamar zan Allah wai sun dauka an fada haushi ake ji kaunar ku ake yi ana ta ku yi zikirin da Allah zai ba ku lada duk zikirin da kai wallahi billahi tallahi in ba manzo Allah ya koya ki wallahi ba za ka samu lada ba Allah ba zai katba ka lada kan an bayyana jama'a to da haka kaunar ku ake yi har da wannan habaitin da kuke yi har da wannan hurin da kuke yi har da wannan ya da magana da kuke yi har da wannan abin din da kuke yi kaunar ku ake gaya muku ku yi abin da za ku samu lada kar ku je lahira ai muku badalahu minallahi ma lam yakunu yahtasibu mutum yana da san wuta a makera da ta san masa a masaka illa iya to abun mamaki ne kwarai ka samu mutum yana karantar da mutane addini amma bai iya tantance tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin manzo Allah to annabawa dai suna iya yin duk wani abu wanda in dan adam normal yin shi ba tawaya bane a tare da shi to ku rike wannan kaida dan haka annabawa ballantana jagoran su wanda izo i kafa tauhidin da ba taba kafa irin sa ba a ban kasa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su buƙatar sai an ɗauki wani haƙƙi na Allah an ba su saboda ƙara musu wata daraja ko ƙara musu wani matsayi ko abin da ya kamata idan ba ku sani ba ƙasƙantar da annabawan ne ɗaukar matsayin Allah a ba su to an ƙasƙantar da su ke ko kuma yasa jama'a in ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba wani to ka ƙasƙantar da wanda ka ba wannan abin idan ba ka gano wannan ba dannan na gaya muku wata magana tsakanin ɗa da mahaifi sai aka ce ɗa ya yi kama da ubansa ko aka ce uba ya yi kama da ɗansa a lokacin da aka ce uba ya yi kama da ɗansa girmama ɗan aka yi ko ƙasganta shi aka yi idan aka ce ɗa ya yi kama da ubansa girmama shi aka yi ko ƙasganta shi aka yi kun fahimta to idan ba ka gane wannan ba bari mu sake dawowa sai aka zo aka ce ai wani shine shugaban kasa ubansa yana durƙusa a gaishe shi dan yana shugaban kasa girmama shi aka fuka kasa ta ka uban mutum bai saboda wani abu na duniya durƙusa a gaishe shi wannan yaban dan ake ko muzan ta shi ake girmama shi aka ko wulakan ta shi ake to kamar haka ne kar ka taba daukar haƙƙin Allah ka baiwa wani shi da wannan da ka ba haƙƙin na Allah abin da yasa da ya dace da shi bane da riga sai isa zaka ga ba ta maka kyau ba ko kuma yasa jama'a da riga sai isa zaka ga ta maka kyau ba a to bari ku gani bari ba ku wani misali yanzu ka samu mutum irin mutane masu girman kan nan da jiji da kai da Allah suna burge mutane mutum irin mai girman kan ina burge mutane ba burgewa kowanda ya girmama shi sai zai girmama shi yanzu haka saboda tsoron sharrinsa amma in ba don tsoron sharrinsa ba banza a wofi yake ganin saboda duk ɗan adam zuciyarsa ba ta yadda a yi masa girman kai a yi masa ƙafa saboda me ubangijin da ya halitta shi mai girmama shi wala kad karramna bani adam to dan me kai da kai ma abin halitta ne zaka zo kai mun ka kaskantar da mutane da girman kai da wulakan to da yasa girman kai baya kyau ga wanda yake yin sa ai mu wake sai girman kai mai girman kai bai kyau da hula ba kai sai ba ai kaga haka abin ne sai mai girman kai wanda kansa ka to ko
amma ka yake nibi riga ai hula kai kaso ai ba ka yake nibi ba wanda girman kai yake nibi shine takama mutum ya dinga wulakantar da mutane saboda yana da wani abin nan ine musu kafafa kaga ba su da wani kyau bai musu kyau me yasa ba zai musu kyau ba Allah yace al-kibriya'u izari wal azamatu ridai man naza'a ni fihima akhbaytu ite shi girman kai kwarjan lena ne takama da jiji da kai alkabba ta ce wanda duk yasa ite sai na wulakanta sai na kasanta shi da aka ba wani wanda ya taba yin girman kai sai ya samu ita fusuru sai da aka wulakanta sai da wulakanta ya kasanta in baka gane wannan ba bari baka formula din akwai dan su mutane suka zo jin suna so a tarsa abin a girman wasu ko to idan da za a ce ga mutum miliyan daya a wuri da irin masu wannan ɗabi'ar suka zo sai kowa ya tashi amma mutum ɗaya ne bai tashi ba mutum 999 duk sun tashi 99% over 100 haka ya samu ko wallahi wannan ɗayan da bai tashi ba duk ya watsar da waɗannan duk ya watsar da su aikin banza suka yi su shi mai girman kai bari ku ji sifar mai girman kai komai ina so ne in same shi 100% ya manta ubangijin da ya halitta mutane bai samu komai 100% ba ba Allah ne halitta mu ba ya samu komai 100% a wajen mu a to ba ga Ramadan bai zo miki kici ba takati ta ibada ba wadan saboda wulakancin aisan din ma da suke yi ba dai suke da san Allah ke da su ki masa ba wai sai su sallar isha wai sai su koma gefe guda shi addinin nan mai sauki ne alhamdulillahi rabbil alamin wal dhalin amin wal asr Allahu akbar sami Allahu li Allahu akbar a gaba cikin minti 10 wai an yi tarawih an gama wannan an yi tarawih ko an yi shekenci ah just is a comedy ko kun fahimta Allah bai samu 100 cikin 100 ba amma ga wani bawan sa ina son siyasa mu 100 cikin 100 to gayar zalunci kenan ko girman kai Allah ya kauce to shine dai Allah yace da manzo Allah laysa laka min al-amri shay'un aw yu'tuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun walillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ard abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin ƙasa na Allah ne mulkan wa khalqan wa abidan mulkin Allah ne halittar Allah ne bayin Allah ne yaghfiru liman yasha'u yana gafartawa ga wanda ya so wai yu'adhibu man yasha ina yin azaba ga wanda ya ga dama wallahu ghafurun Allah bai gafara ne ga waliyansa rahimun kuma bai jin kai ne gare su in ya ga dama sai ya jikan su waɗancan da suke wannan takakka suke wannan ta'addanci in Allah ya ga dama sai ya gafarta musu kuma da yawa abin da ya faru kenan daga nan shi kansa manzo Allah sai daina wannan addu'a idan aka zo ya kai abu sai ce Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah shi da mutane ba su sani da haka jama'a mu yawaita yin addu'a ta shari'a ga mutane akan addu'a ta bata mu yawaita addu'a ta samun sauki daga tsanani akan addu'a akan la'anta da tsinuwa wannan ina jawo mutane matsaloli a cikin rayuwa Allah ya sauke na Allah ya ci
يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم ترحمون
نعم
واتقوا النار التي اعدت للكافرين
يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا
يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه
نعم
واتقوا الله لعلكم تفلحون
يوا لنجري واتقوا النار
واتقوا الله لعلكم تفلحون
نعم
واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون
نعم الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوم في إيماني لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة تدكوا تربا منكم بنيكم an gane ku wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah, lalle in kun ji tsoron Allah wajen bi masa biyayya a cikin dokokin da ya baku, to za ku rabauta. Wataƙun narar laki wa izzati kafiri, kuma ku ji tsoron wuta da aka tattala ga kafirai, don kada koma a matsayinku na masu imani a ce an yi muku azaba da wutar da ba don ku aka yi ta ba. Ita wuta ba a yi ta don masu imani ba jama'a. In ka ga mai imani a wuta, to karambani ne ke shi. Wanda karambanin shi ne ya aru wata ɗabi'a ta kafirai ya yi. Ya yi ƙarya, ya ci amana, ya yi saba alƙawari, ya yi ha'inci, ya yi zina, ya yi luwaɗi, ta yi maɗugo, ta sha giya ko ya sha giya, an yi kayan maye, an yi kaza, an yi kaza, an ƙi yin sallah, an yi wa Allah izgili, an nesa, an nesanta kai gaban Alƙur'ani, an yi caca, an yi riba, an yi kaza, an yi kaza, ɗabi'u ne na arna. In ka ga mai imani a wuta, to ya aru wata ɗabi'a ce ta arna, shi sa ya zauna da su zuwa wani lokaci. Kun fahimta jama'a? Amma wuta Allah ya yi ta ne don arna kawai. Da aka ce, wattaqun nara allati uiddat lil kafirin. Wati'u Allah war rasul, ku yi da'a ga Allah, ku yi da'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, la'allakum turhamun. Lalle in kun yi musu da'a, za a ji kanku za a yi muku rahama. Allah kai mana rahama. Jama'a, nan an koma ana maganar mu'amala ta zamantakewa tsakanin mutane. Dole akwai cinikayya. Dadin addinin musulunci kenan. Islam is a complete way of life. Duk wani abu da kake nema a musulunci, it was there, arranged. An tattalin maka shi abin da kake da bukata, kawai just went through it. Ga guidelines, ga kaza, abin da kake bukata, musulunci duk ya tattalin maka shi. In kaga mutum ya samu matsala a cikin addininsa, ko a cikin rayuwarsa, ko a cikin zamantakewarsa, to bai bi koyarwar addininsa ba ne. Wannan addini na musulunci. Kuma it is a challenge. Ka kalubalanci duk wani addini, ba wani addini da ya kula da mabiyansa ta bangaren aqida, ta bangaren ibada, ta bangaren mu'amala, sai addinin musulunci. Shi kadai ne. Duk wani abu da zaka yi, sai da aka koya maka. Kwana biyu ko uku, ainihin ji wani bayani da yake kalubalantar Salman al-Farisi. Yace ku komai sai ku ci annabin ku ya koya muku, ya fada, eh, ya gaya mana komai. Saboda annabinmu is all round. Maurice Bukai, kuna jin labarin Maurice Bukai, wani ɗan ƙasar Faransa. Ya musulunta, gabaninmu. Maurice Bukai, research a kan gawar Fir'auna ta sa shi ya musulunta. Aka zo ana so a gano wannan gawa ta Fir'auna, wai ya aka yi an same ta ba ƙarshen reservation ba, don ta zo gabanin a fara wannan reservation da ake yi a ce ga waɗansu abubuwa da za a sa saboda a tare gawa kar ta lalace. Shi ba komai amma tana nan ba ta lalace ba. For donkey years. Da aka zo aka sa shi ne kwamitin bincike ko shugaban kwamitin bincike, sai suka sa guidelines, hanyoyin da za su bi don tantance wannan tarihin wannan gawa za a iya ɗaukar shekara nawa da ita. Daga ciki sai suka ce akwai written document a kan wannan gawar. Sun zo duk sun bi wani ancient abu, babu written document a kan abin da ya tafi gawar Fir'auna, babu shi. Duk abin da yake ciki labarin ƙanzon kurege ne, labarin bakare. Wane ya bi daga wane, kamar da an ka je fubarin shiwa a Sokoto. Sokoto na ji saƙon ku je, kun ce na ɗauki bashi, shi wajen ƙara ɗaya. Da in ka je fubarin shiwa a Sokoto, gabanin lokacin mai girma, mai alfarma, sarkin musulmi Ibrahim da suke Allah ya ji kansa. Eh, mu Ibrahim da suke za mu yi masa addu'a. Abin da ya sa muke masa addu'a saboda aikin da ya yi a Sokoto a kabarin Shehu, a gwandu a kabarin Abdullahi dan koyo kuma ne masa addu'a kan wannan to dai ta abin da ya shafi tsakanin ku da shi na sarauta wannan tsakanin ku amma mu abin da ya bayyana gare mu dalilin haka zamu masa addu'a Allah ya ji kan Ibrahim da su da can gabanin Ibrahim da su ki in ka je hubbaran shehu a Sokoto akwai wani gida daga gefen dama haka in kana shiga gidan nan makuba ne haka irin gidan gargajiya din nan sai aka ce wai shehu ya gina shi wai shekara 1600 kuma shi shehu da mahaifinsa da kakan mahaifinsa da kakan kakansa shi in aka haɗe har yanzu da suke shekara 1600 ba amma shehu shi ya gina gidan shekara 1600 yau dan bojo ba a sabbin wani abu zuwa ita wani ba ka yi shi ba gaba ɗaya yanzu shekara 200 zuwa 300 ake magana to ya ka yi gina gida shekara 1600 ina to shi ya gina duk sanda ka je za ka tarar ɓangaren gidan ake ana baiwa mutane suna ba da sadaka amma sai su manta ka zo an baka bana bani ma ka zo za ka tarar inda yake kuma a sake ɓangaren a baka ƙasar maimaituwa take yi idan ka je a bayan gubarin shehu da akwai makabarta sauran kaburbura da aka binne mayaƙa da suka mutu a lokacin zuwa ake in ka shiga gurin wai in ka samu kai kashi kai ya kakaka ta yanke saka amma fa ba sai kana jin kafin ka shiga ka'idar sai ka yi kashi in ka shiga ciki kana shiga sai ka ji kana jin kashi sai ka tsubuna kai to kai kakaka ta yanke saka ko me kai za ka samu kuɗi a ɓangaren da kake za ka samu abin da kake so za ka yi kaza za ka yi kaza haka aka ringa wannan abin da soki da ya zo Allah ya ji kansa isa aka rushe wannan gurin aka zo gidajen gaba ɗaya aka rushe su aka zo aka kewaye aka yi wannan ginin ne yanzu da yake alhamdulillahi ni na je wajen lokaci wancan lokacin ina yaro ban bi shekara 11 ba kuma alhamdulillahi da girma na har yanzu idan na je Sokoto nakan je dan ga sababbin abubuwan da aka girgira ku zamanin da su yi har waɗannan da suke wannan zuwa suna zama ana barataɓa duk an hana su Allah ya saka masa da alheri haka aka yi har zamanin wannan mashida ne ko shi ma to amma yanzu fa abin ya dawo suna nan suna abin nan da haka muna kira da sarkin musulmi ya yi irin abin da kakansu Shehu Usman dan Fodiyo ya yi faɗa da irin wannan abin a daina sannan a zamanin da suke za a in ka shiga ɗakin da Shehu Usman dan Fodiyo yake wannan ka'abar da aka yi masa zagaya ta ake yi shi ne ya zo ya daɗe da ka shiga ƙofar aka daɗe da inda ake ɗawafi da ka'aba haka ake yi yanzu dole in ka je sai dai ka fita can kuma babu inda zamu da za ka fito nan an toshe dole sai dai ka koma da idan ka je sai dai kawai a zamanin da suke sai dai a maka bayani wannan shine komandan shehu wane wannan shine wane ku zaga dan bayan ɗakin inda Isa Asma'u take a nuna muku ita ya muku bayani sannan a zo da ku inda shi shehu yake a ce gashi gashi in ka ce za ka yi addu'a ma hana ka za su kawai za su ce da kai ka yi addu'a da ake a makabarta amma fa yanzu an samu yan tuwa-tuwa sun dawo suna karɓar kuɗi a hannun mutane ana zuwa ana tabarruki da kabarin shehu da 'yarsa na Asma'u da sauran mujahidai har yanzu waɗannan guraren da da aka hana ka ce wai ka je kana jin kashi in ka yi kashi a gurin wai za ka samu arziki za ka samu abin da kake so yanzu fa ya dawo ana yi da aka muna kira ga sarkin musulmi ya ji tsoron Allah ɗaya daga cikin aikin da Allah ya naɗa shi domin ya yi kenan kada iya wadaru da cewa waɗancan da suka ƙi yin abin da ya kamata su yi an yi kaza an yi kaza ba gaidai ba gaskiya ba ne to Allah ya gane da mu to irin wannan abin ainihin wato duk Allah subhanahu wa ta'ala ya hana to dai Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana cewa wattaqun nara allati wa'iddat lil kafirin to an zo an intizam an tsara rayuwar musulmi rayuwar musulmi an tsara musu komai da komai Morris Bukai da yago suka bada guideline ana tafiya neman sanin masana tarihi ƙarshe babu wani written document akan abin da ya shafi gawar Fir'auna amma Qur'ani akwai an yi magana Fir'auna sau sura masa jayina a cikin Al-Qur'ani an faɗe shi da sunansa an faɗe shi da aikinsa an faɗe shi da sifarsa an faɗe shi da ta'addancinsa duk wani abu da ya shafi shi an faɗa saboda haka da ya ji musulmin da yake musa kafin ta yake gaya masa sai ce kai wannan abin zai wahalar ganewa yake yanzu ya za a yi shi ya koyi Qur'anin nan ya ga ta kai arme ne sai dai ka musulunta ka sana sai ce shi kuma ba zai musulunta ba ƙasar Faransa ta rubuta Saudiya wasiƙa ga wani bincike da suke yi ga kaza ga kaza saboda haka suna son zai koyi larabci ya je Jidda Izauna ya koyi larabci to sai zuwa na ba shi ayoyin yana karanta yana fahimta shi da kansa ko yana karanta saboda translation ya ce ba zai masa ba da haka da ya koyi larabci sai zo yana karanta ayoyin shi da kansa da ya gani sai ya ce wanda ibada wannan labarin ya ce gaskiya in ma akwai wani scientist da ya kai shi to ba wanda ya wuce shi sai wanda ya koyar da shi to wa ya koyar da shi Allah ne sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah dalilin musulunta shi ne Morris Bukai jama'a addinin musulunci ya tattalawa me yasa duk abin da yake bukata akwai wani zamanin hadurar shi ya ce wai a musulunci ba likitanci wai likitanci musulunci bai zo da likitanci ba an ce musulunci ya ce ya koyar da komai amma ba likitanci ko zan da sai faɗa haka saboda shi ne likitan Harun Rashid halifa musulmi sanar suna magana da Harun Rashid sai ce halifa ba ya ce ajiyar ka ya koyar da komai ce kware kuwa ita to ya ba likitanci a musulunci inda da likitanci a musulunci aka yi kada kowane ne da likita to abin sai ya tsaya masa da malamai suka zo sai ya gaya musu ai ga abin da likitan sai ya ce sai wani malami ya ce da shi aka gaya masa ai musulunci a cikin rabin aya ma ya magana likitanci gaba ɗayan sai ya gama rabin aya da aka gaya masa sai ce malamin da ya faɗa zai proving abin da ya faɗa sai tambaye shi yace wanda malamin ya tambaye wannan likita yace ta wace hanya ake ɗaukar cuta ta wace hanya ake samun magani sai ce ana ɗaukar cuta ta hanyar ci da sha da almubazzaranci wuce gona da iri da kaza da kaza kuma in aka kiyaye ci da sha da almubazzaranci za a samu lafiya sai ce to karɓi aya sai ce Allah subhanahu wataala cewa ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin rabin aya kenan ko sai ce wa kulu washrabu wala tusrifu a kalma uku an gama harkar likitanci gaba daya ya ku yan adam ku yi kwalliya duk sanda za ku yi sallah kuma ku ci ku sha kada ku yi almubazzaranci ba na ka ci ana daukar cuta da samu magani ba an yi magana ci da sha ko ba yi ba an ce kada almubazzaranci ko ba yi ba yace an gama likitanci an gama abin nan wannan likita ina ji da yake mai ilimi ne yace ashhadu an la ilaha illallah ai ya san akwai abin da ake bayarwa wannan wata kalma ce amma za a je mai formula ce ko za a je a bayanin ta okay Allah bai hana mutum duk mummuna abu ba wala taqulu bima lam yakrimu Allah alayhi wala taqrabu al-fawahisha kada ku yi kaza Allah bai hana ba Allah ya sa kuna ganewa to daga irin wannan formula din da aka bayyana wala taqrabu wala ya'u alladhina amanu la ta'khudhu ar-riba adhafan mudha'afa kar ku ci riba ninkin ba ninkin riba shine neman ƙari a cikin dukiya lugatan a harshen larabci amma a harshen shari'a shine neman ƙarin dukiya ta mummunar hanya dalilin mu'amalar bashi ka bai mutum bashi zuwa rana kaza ranar bai iya kawo maka ba sai ka ce to ƙara min kaza zuwa wani lokaci misali ka bashi bashi naira goma zuwa rana ya tewa da rana ya tewa ka yi masa haƙuri naira goma zai kawo maka sai rana ya tewa ta zo bai iya kawo maka naira goma ba yawon ka bashi wani lokaci zuwa kuma idawo da goma sai ka ce to gaskiya ni ya wuce yau sai ka kara mun naira daya in ba ka ba ko ina za ka nemo kudi na ka je ka nemo ka kawo mu an fahimta to wannan naira ɗaya da ka kara musu ta zama riba ana cewa kudin ruwa da can iyayenmu da kakanni can na dauri sai a dinga ɗauka mai sai da ruwa in kana sai da ruwa ba abin da ake nufi ba kenan ka bai wa mutum bashi dalilin jinkirin da za ka yi masa ƙara wani abu a kai bashi shi ne kudin ruwa riba kenan ribai ribiyu ce akwai ribal fadl akwai ribal nasi'a ribal fadl ita ce riba ta fifiko misali kana da dabino ekwabizai wani nau'i ne na dabino in ka ga dama ka tsere bula-bulan nan mai kyau mai daɗi wani kuma ina da wanda bai kai wannan ba sai ka ce to wannan nawa zan baka kwano ɗaya ka bani naka kwano biyu ribal fadl kenan amma bari mu ajiye wannan mu dawo abin da muke noma shinkafa misali ko kuma in ce a nan gurin kuma ka fi nomawa to alayhi hal kuna noma shinkafa a nan kuma kuna da ita iri daban-daban kaloli wata ta fi wata daraja wata fi daraja to mu ɗauka mu a wajen ma ko wata shinkafa da ake shafa ita jamila ta fi kowace shinkafa kyau to sai ka ce kai kana da shinkafa nau'in jamila ni kuma ina da shinkafa wita ko santana ko titi ko buzagada ko yar garko an gane ko wayanna ba ku san fura ne tunda ni wajen ma abinda muka fito ma ke nan shinkafa to sai in ce ga kwano biyu na titi ka ba ni kwano ɗaya na jamila wannan shakin sa da shi ribal fadl riba ta fifiko haramun ne in dai shinkafa ce da shinkafa to kwano ɗaya kwano ɗaya an fahimta to dan bada da fito da abun fili akwai shinkafa da ake cewa ta dahuwa akwai shinkafa da ake cewa ta tuwo ta tuwo din fara ta dahuwa ana zazzaba ta to in dai musanyen shinkafa za mu yi ai ta tuwon ta fi tsada ko farar to ba wata maganar cewa tawar da zama biya ce taka abin nan ce da kan baka ɗaya da rabi tawa ka banta ka ɗaya in dai musanye ne kwano ɗaya kwano ɗaya amma idan siyarwa ne to in sayar da tawa abin da ya kama in sai taka abin da ya kama to wannan ya halatta an fahimta amma in dai musanye ba ni to haramun ne in aka samu fifiko ko da na tafin hannu ne haka wannan na ta da ribal fadl ribal nasi'a ita ce mutum ibada bashi zuwa wani lokaci dalilin wannan jinkirin a ba ƙara wani abu a kai shi kuma yana da nau'o'i da yawa na daga cikinsa bai'ul ina na daga cikinsa ainihin bai'u bai'ataini fi bai'atin wahida wato bai'ul ina mutum ne zai zo wajen ka neman bashi sai ka ce gaskiya ba ni da bashi ba ni da kuɗin da zan baka bashi amma ga wannan gidan glass ɗin misali naira goma ake sayar da shi kai kuma naira biyar kake nema ga shi zan baka ka je ka sayar da shi naira biyar ko ka sayar da shi abin da ya kama ni dai ka kawo min naira goma an fahimta sai kuma sai abin a wajen ka naira biyar an gane yanzu ka ga na sayar maka naira goma kuma na sayar naira biyar ka kawo min naira goma na ci riban nawa naira biyar an fahimta to riba ce akwai bai'u bai'ataini fi bai'a cinikin ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya in yanzu za ka bani kuɗin naira goma amma in sai ƙarshen wata naira goma sha ɗaya riba ce kawai a yi ciniki guda ɗaya ku gane bambancin idan cinikin an yi shi dama kawai in ƙarshen wata za ka biya naira goma sha ɗaya ba maganar in yanzu za ka biya ya halatta an fahimta amma a zo a tsaya cinikin guda ɗaya ne in yanzu za ka biya ni naira goma amma sai ƙarshen wata naira sha ɗaya haramun ne riba ce fons ɗinsu suna da yawa wannan mun yi nuni zuwa gare shi na daga cikin riba abu afan mu ba afa ka siya abu ka siya misali naira goma ka siya naira arba'in ko naira talatin da ɗaya riba ce an fahimta saboda cewa abu afan mu ba afa ninkin da ninkin kenan ka sai abu naira 10 kana isar da shi naira 20 kana isar da shi naira 30 ka ƙara nawa naira 20 riba amma in yake ka ƙara naira 21 ya shiga niki na uku wannan haramun ya zama riba ina fata mun fahimta to ƴan kasuwa kaga suna da bukatar su yin wannan ilimin mu saboda me saboda su tsaftace kasuwancin su ya zama to halal ke shiga hannu mun fahimta akwai tambayoyi da ake yi da yawa irin ribar banki irin kaza irin kaza to wannan riba jama'a ga baki daya Allah ya gaya mana in dai riba ce to ba albarka cikin ta kun wuce a cikin karatun surar al-baqara yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat Allah ina tauye albarkar da ke cikin riba kuma ina sa albarka a cikin sadaka da haka in zaka bai mutum bashi ka bashi bashi saboda Allah ka samu alkhairi da albarka daga Allah ya fi maka alheri akan duk abin da zai ba amma ku sani babu laifi ni da ka baiwa bashi ne wata mu'amala na ji dadi ko na samu alkhairi albarka abin da ka bani in zo in dawo maka da abin da ka bani kuma maka kari wannan ya halatta bal wannan shine ahsanul wafa biyan bashi da aka fi so da haka annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ci bashi a wajen mutane da yawa in ya tashi biyan su sai i ba su da kari amma ba sharranta su kai ba da haka sai ka biya sai fawafani wa zadani ya biya ni kuma yi min kari annabi bai taba cin bashi a wajen mutum ya mayar masa da tsuran abin da ya bashi ba sai ya kara masa wani an fahimta to wannan husnul wafa'i kenan wato kyakkyawan biyan bashi amma riba tana shiga a lokacin da aka sharɗanta cewa za a yi min kaza to wannan riba ta shiga na daga cikin nau'in riba ka bai wa mutum jari ka ce duk sati ga abin da zai baka fix abu shi ma riba ne saboda kasuwanci bai zama ce kullum mutum a lujiya ne a tsaye shi kullum sai an ce riba wata ran sai an yi asara kuma ƙarya ne a ce abin da aka samu jiya sai aka samu yau wata ran sai an samu mo wata ran sai an samu less haka ne to haka sa fixed amount shi ma ya zama riba saboda haka mu lura da waɗannan abubuwan domin mu zabbaɗe arziki da duniya da take shiga hannunmu a haka ne za ka yi albarka jama'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma ataytum min riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu inda Allah duk abin da kuka bayar don ki karu a cikin dukiyarku daga wajen mutane to ba zai samu karuwa albarka wajen Allah ba to sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karshen riba talauci duk mai cin riba karshensa sai ya yi talauci idan da ya yi talauci a nan duniya ba kuma mun ganin su da yawa waɗanda sun ci riba a nan duniya karshensu sun koma talakawa sun mutu ba su da komai akwai mutane guda biyu ko uku da ni na san su kuɗi da suka yi kuɗi ne na yankan shakku na alatsi na uwar mai ƙarya an gane ku mu a can wajen ma'arewa an aka ce mutum ya samu abu na alatsi na uwar mai ƙarya wato ya kai ne ya kai fikke sun yi kuɗi za ka ce wannan kuɗin ba wai ƴaƴansu ba ba jikokinsa ba ba ta taɓa kunnensu ba ko ta taɓa kunnen 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 su ba zai talauci ba amma Allah yana nan su talauci akwai mutumin da na san shi bayan a ce kuɗin banki ne da aka zo gidan da yake ciki rufa masa asiri kawai suka yi bankin ya cinye shi aka bashi bashi isiyar suka sai gidan aka kuma ba aka bashi haƙi karɓa haya shi ma sai da suka cinye kuɗin shi da haka kuma ko za a banta kai shi ba shi da wasu yaya da suka samu na bana na masu da shi da akwai irin waɗannan suna nan da yawa ni na gaya muku wannan kai ma za ka iya faɗan wani shi zai iya faɗan wani ita za ka iya faɗan wani kowa zai iya faɗa me ya jawo riba ce ku kiyaye riba da haka kuka ga ma'aikata da yawa suna aiki suna ta shan wahala saboda suna ta riba ko suna bayarwa muna roƙo Allah ya lafiyar mu ga bayanai sun taho kuma ga lokaci ya zo sai ma ji anan kenan
kamar shi ne ba ihtikari shi ne
ta ihtikar ina cikin riba baya cikin riba amma haramun ne amma wanda ya ihtikar inda shi kuma riba za ka shiga ya saya naira 10 ya sai naira 100 to wannan riba ta shiga bayan intika asalin shi intika din haramun ko siya zaka yi ka siyar inda ka siyar kai intika haramun an fahimta ka kyala mutane mai kaya idan su mun kayan su a jikinsa kar ka raba shi da kudin sa gare sai kai wa kasuwa bai samu ciniki ba da ya karbi kudin ya kace kuma ya zo lokacin da yana da bukata ina fatan mun gane tattali ne musulunci ya kula da tattalin arzikin mutane baya son wani zaman to ya rayu a cikin kunci da damuwa to kaga kudi suna hannunka kuwa yanzu zaka gama da su ko ta kace sai ka zo kuma kana wayoni wadiyoni ina zaka sa kanka da kayanka suna nan ai da sai ka dauka kabi ka siyar to shi ya karba ya sai ya tsare to yayi maka intikar kenan kuma ya saka mutane a cikin wani yanayi to asalin wannan haramun ne to in kuma aka zo wajen sa farashi shi ma kuma haramun na biyu da kuma ta zo ta shiga ke ina fatan mun gane wallahi ta'ala ala wa alam muna roƙon Allah bin ku dai zanga Allah ya ba mu lada inda muke kuri Allah ya fi mana abin da yake na aiki ba mu yi mu aiki na ne santa ba mu yi kun ne santa Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmi wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum min ihsan ila yawmiddin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله